أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار يوم أتكن الدين المسلم أهل السنة والجماعة من ياد كنانا وأن الله سبحانه وتعالى يحسكم أولا مسلاتي masallacin ahlus sunna na daya a garin Zaria da kewaye na nan kofar gidan marigayi Alhaji Haruna Danja rahmatullahi ta'ala alai ina mana gaisuwar addinin musulunci na cewa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ya zama wajibi da ni da ku mu ci gaba da jaddadawa da kuma nana ta godiya ga Allah subhanahu wataala bisa gagarumar ni'ima ta rayuwa da ya mana ya kawo mu wannan lokaci mai albarka cikin wata mai daraja wata mafi wato matsayi a wajen Ubangiji subhanahu wataala da bayan sa na kwarai watan alqur'ani wata Ramadan na wannan shekara ta hijira ta 1439 kuma yau daya ga shi wannan wata kamar yadda aka saba ana gudanar da tafsiri na alqur'ani mai girma a wannan masallaci ko ba komai wannan masallaci kamar yadda bara a muqaddamar mu ta fara tafsiri a irin wannan lokaci ne bayani cewa wato masallaci yana da matukar kima a wajen wato kungiyar mu mai albarka ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ta tarayyar Najeriya wato suna ji da masallacin kuma suna jinjina masa shi yasa wato suna yi masallacin wani kallo wanda ba za su yi wasa da shi ba kuma yana cikin tunanin su don haka kuranniya ma da kaiwa da komowa ke sa har a dan samu kamallati haka ba a fara tafsiri akan lokaci ba bare ma an za ku yi tuna ran uku ga watan Ramadan muka fara bana ma kenan an ma yi sa'a gashi za a fara ran 1 ga wannan wata mai albarka kamar da kila an za ku yi tunawa bara mun karanta daga farkon Fatihatul Kitab sannan da muka kammala ta muka shigo Suratul Baqara kuma Allah cikin yaddarsa mun nausa ciki har mun kai ƙarshen aya ta 82 don haka yanzu aya ta 83 za a tashi da izinin Ubangiji subhanahu wataala kila aga da mutum biyu suke zama daidai wannan mahalli za a fara tafsiri yanzu ko mutum uku ne to akwai bayani wanda zan gabatar wanda na san su hukumar wannan masallaci sun ji kishin din wannan bayani domin na kira babban limamin wannan masallaci dattijo Imam Muhammad Sani Gumi hafizahullah ne mai bayani dalla dalla sannan na kira ɗaya daga cikin khadiman masallacin shi ma ne mai wannan bayanin da yanzu munasaba ta sa dole in jaddada muku Allah ta'ala ya taimake mu kafin jaddada dai kamar da kuka sani addinin mu na musulunci kuma a tafiya ta sunna addini ne na biyayya da ladabi da girmama na gaba akan dukkan abin da bai saba maqallahu qala rasul ba idan aka baka umarni ya Allah ranka yayi dadi ko bai dadi ba matukar umarnin kan daidai yake to wajibi ka iyakar abin da zaka yi ka bi wannan umarni kuma ka saurari taimakon Allah kamar kwana uku da suka wuce ko kwana biyu wani abu makamancin haka shugaban kungiya mai albarka na kasa baki daya Sheikh Abdullahi Balalah hafizahullah wanda yau nake samun labari yayi ban kwana da Abuja ya tafi birnin Yola dan shi ma yau zai kaddamar da fara nashi tafsirin a wannan lokacin da muke magana insha Allah sai ya kira ni a waya lokacin gaskiya ban ma san ya dawo daga umra ba dan na san ya tafi umra ban tsammanin ya dawo ba a lokacin kawai sai naga kiran sa da na ansa bayan mun gaisa yace yaya shirye-shirye nace alhamdulillah nace masallacin mu na gidan Marga Alhaji Haruna Danja mun gama shirye-shirye mun sa ranar da zamu fara tafsiri ranar Alhamis mai zuwa in Allah ya yarda sai ya bude baki yace to ai yanzu maganar ta canza ba maganar masallacin gidan Haruna Danja bane ba ka ayyana mun sunan wanda zai gudanar da tafsirin Ramadan na wannan shekarar a wannan masallaci namu kai kuma mun tura ka Kano mun tura ma kawai yace sanadiyar mun dauke Dr. Abdullahi Saleh Pakistan daga Kano shi ko mun tura shi Sokoto abinda na iya cewa sam an wada'atan ya shugaba nayi wannan kalmar to daga nan kuma in saurari ya za a yi duk kowane abu ya gudana alhamdulillah tunda wannan umarni ne na samu kuma umarnin a fahimta ta yana kan hanya sai na dauka ya zama wajibi in ansa wannan umarnin saboda haka na amsa nace batun wanda zai rike wannan wuri a dan bani yan awoyi in yi tunani ya kuma ce to an baka ina nan na sauraron ka bayan wasu lokuta sai na kira shi na ga mai sunan wanda zai rike wannan wuri nace sunan wanda zai rike wannan wuri insha Allah shine Malam Muhammad Bashir Lawal Muhammad wanda naibina ne a masallacin mu na Juma'a can Jami'u Sheikh Talhata Salafi da ke tudun Jukun to dama da yake ya san shi ko ba komai dai ya san shi a suna sosai sai ce a alhamdulillah yayi Allah ya masa jagora kai ma Allah ya maka jagora to maganar da ta faru kenan dan haka yanzu Malam Muhammad Bashir Lawal shine zai gudanar tafsiri da ku kuma ina nema mashi hadin kai fiye da wanda ma kuka bani bara na san mun zauna mun yi tafsiri alhamdulillah gurgudan fahimta watakila ina ga sanarwa bata gama kaiwa wurare bane da yawa shi yasa kila na ganku kamar haka ina fata kuma ku zama wakilai idan kun koma angunninku ku kara sanar da cewa an fara gudanar tafsiri a wannan masallaci daga yau wannan rana ta Alhamis muna roƙo Allah ta'ala ya mana jagora ya masa jagora shi kansa sannan ina fatar kuma ina sa rai insha Allah ci gaba kuka samu da izinin Allah zan tsaya anan ba zan tsananta ba idan tafsirin ya gudana kila za ku tuna wannan kalmar da na faɗi muku ku rike ta da kyau ina muku fatan alheri ina fata ai tafsiri lafiya kuma a kare lafiya ban tabbatar da gobe kila zan tafi ba ko kuma a samu canji in ban taho gobe zan zo ni ma an kasance shi ma sauraron tafsiri in Allah ya yarda in kuma ta dauro mun tafi to duka dai muna fatan alheri sannan ina jan hankalin mu don Allah da zuwa akan lokaci tunda dai yanzu an riga an sani kuma sanarwa za ta gudana cewa an fara to abin da ya kamata ku ku bada wato haɗin kai da kuma ƙwarin gwiwa shine a tabbatar da ana zuwa kan lokaci da izinin Allah 4:30 daidai malam ya fi da ma ƙoƙarin tsare ka'ida kuma za ku gani in an fara gudanar tafsiri din in Allah ya so idan 4:30 ta yi ya iso nan ko mutum uku ne ina ba ku tabbacin malam zai ci gaba da aikinsa kuma zuwa 5:30 din nan in dai ba wani abu ya dan shigo da ke bukatar a faɗa da bayani ba to zuwa 5:30 za a rufe karatu duk abinda ba a kare shi har abada to ba kuma a takurawa mutane fiye da kokarin su awa ɗayan nan idan muka tsare ta in Allah ya so zamu ci gajiyar ta kuma zamu amfana da izinin Allah ba hana tambayoyi ba amma tambayoyin rubutu sun fi burgewa idan kuka rubuto kila a tattara a tafi da su gida malam ya samu lokaci ya nazarin su dan goban an zo a bada amsar su za dai ku ji kaidoji idan na ba malam abin magana insha Allah da kuma yadda yake bukatar a tafiyar da wannan karatu ko muna son musamman matasa da ke wannan kewayen gaba daya duk a kai musu labarin cewa ga yadda abu ya kasance kuma ana neman haɗin kansu da gudunmuwar su su zo mu taru da mu da su duka dan mu karu mu ci ribar wannan lokaci lokaci ne takaitacce haka Allah ta'ala ya ce cewa ya ayyaman ma'dudat to wannan yan kidayayyin lokutan lalle mu ga mun yi damara mun jajirce mun tsaya tsayi irin na daka mun ci ribar da Allah ta'ala ya cinkusa a cikin su yan takaitattun kwanaki da dumbin madudin lada da tulun alhairai da gafara da yafiya daga Ubangiji subhanahu wataala musamman ga wanda ya girma masu a ran shi don haka duk abin da zai husata Allah ya kokari ya guje masa abinda kuma zai sa ya samu kusantuwa zuwa ga Ubangiji ya kokari ya aikata tun daga na wajibai zuwa ga na mustahabbai ko gurgudan iyakar iyawar kowane daga cikin mu muna roƙon Allah ta'ala ya shige mana gaba sannan abu na gaba da zan kila rufe da shi ina yin addu'a ta musamman ga su jami'an gudanarwa da kulawa na wannan masallaci mai albarka bisa su ma nasu kokarin wajen ba da haɗin kai da kuma nuna sha'awar abin da na tuna yadda muka yi bara duk da shekaru sun wato taru ga wasunsu amma dai zan iya tuna har ƙarshe muka rufe da su cikin annashuwa da nishadi da kuma nuna shauƙin abin Allah ta'ala ya yi masu albarka sannan na samu labari ta wata hanya ingantacciya kuma na tsatsiya ɗan matsalar da ake samu a wannan masallaci ta Ansakuwa can wato Sifiku to da izinin Allah akwai albishiri mai ƙarfi cewa kila ma yau dinnan da nake magana dan yau aka ce mun Sifikun da aka canza mu wannan masallaci nagartattu wanda suka dace da kimarsa yau za su shigo binnin Zaria za a zo a nemi izinin su jami'an masallaci su ba da izinin yadda za a makalkala su in Allah ya so sauti zai kara inganta muna fata Allah ya saka ma wanda ya gwada kishinsa kuma ya je ya bi hanyoyin da zai bi na halal aka samu wannan ci gaba da wannan nasara kun ga duka wannan yana daga cikin fa'idojin wato irin wannan ayyuka da ake yi na karantar da al'umma lokacin da kake karatu baka san su waye ke wajen ba wa'ansu bayan Allah suna nan a ɓoye da mutane da aljanu suna nan baka san sadda wani magana da zaka faɗa ya kankanwa kila ma a lokacin baka bata wata kulawa ba amma sai Allah ya sa ta yi tasiri a zuciyarsa ya kuma ɗauke ta ya je iya duk abin da zai yi don kawo ma waje ci gaba musamman kuma wannan masallaci namu ina ƙara nana ta kimarsa a cikin zukatanmu da fatan alkhairi ga wa'anda Allah ya ɗora mu alhakin kula da shi musamman limamin wannan masallaci Idamo sarkin haƙuri yana nan a hakan dai da daɗi ba daɗi yana dai ta ci gaba da kula da wannan masallaci limamin mu malam Muhammad Sani Gumi da shi da mataimakansa ba zan cika ku da dogon surutu ba wannan a taƙaice ina wannan bayani ina mai kaddamar da malam Muhammad Bashir malam Bashir Lawal Muhammad a matsayin wanda zai gudanar da wannan karatu da yin addu'a Allah ya shige masa gaba ya masa jagora kuma ya sa da mu da shi duka mu amfana da wannan haduwa ta mu mai albarka a cikin wannan wata mai albarka
subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فعتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka gabatar Allah ya kawo mu yau ɗaya ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam 1439 kuma yau 17 ga watan 5 miladiya 2018 a wannan masallaci namu mai tsohon tarihi da dadde masallaci na farko na ahlus sunna kamar yadda aka ambata a wannan gari namu da kiwayen sa mai albarka wato lardin zazzau Allah madaukakin sarki ya gafarta ma wanda ya gina masallacin ya saka masa da alkhairi ya kuma yi masa rahma ya gafarta masa kurakuransa wato Alhaji Haruna Danja wannan masallaci tsohuwar makaranta ce ni ma dalibi ne a wannan makaranta a karkashin malaman da suke karantarwa a wannan masallaci a shekarun baya saboda ko wannan masallaci babu wanda ya san tarihi ta na gwagwarmayar da aka yi na kafa sunna a wannan kasa ma ga baki dai ba wannan gari ba da zai ce ya manta ko kuma ya gafala a game da gudunmuwar da ya bada wajen tabbata sunna da kuma habakarta a wannan kasa ta mu ga baki daya duka waɗanda suka gabatar da gudunmuwa ga wannan masallacin tun daga me wanda ya gina shi kamar yadda aka ambata da limami na farko na masallacin wanda ya rika wato margayi Alhaji Baba Ahmad zuwa babban limami na yanzu baban mu Sheikh Muhammad Sani Gumi da na'ibinsa na farko a da limami kuma yanzu wato Malam Shu'aibu Adamu wanda ya rike masallacin yana cikin malaman masallacin wanda kusan ba dare ba rana ba damuna ba sanyi ba dare babu zafi ya kasance shi ya tsaya tsayin daka wajen karantarwa a wannan masallaci haka na'ibi na biyu daga baya ya zama na'i na farko margayi malamin mu kuma baban mu Malam Umar Gumi Allah madaukakin sarki ya gafarta masa ya ji kansa ke masa rahma haka nan shugaban izala na farko na nan garin Zaria da kewaye Alhaji Ahmadu Gellesu Allah madaukakin sarki ya gafarta masa dattijan arziki da sauran waɗanda suka taimaka masa waɗanda suka yi rayuwa tare da shi irin su Alhaji Saja Jumari irin su Alhaji Ahmadu Wudil yana nan da ransa Allah madaukakin sarki ya kara masa lafiya da sauran dattawa duka gabaki daya waɗanda suke wannan bangare na tudun wadar Zaria Allah madaukakin sarki ya gafarta mu waɗanda suka rasu daga cikin su waɗanda kuma suke da sauran rayuwa Allah madaukakin sarki ya kara ma rayuwar su albarka haka shugaban izala na tudun wada margayi Alhaji Audi duka waɗannan dattawa ne da suka bada gudunmuwar su wajen haɓakar addinin musulunci suka kara sunna har wannan kungiya ta mu ta kawo halin da ake ciki a yau Allah madaukakin sarki ya saka musu da alkhairi Allah madaukakin sarki ya ji kan waɗanda suka rasu a cikin su ya musu rahama to kamar yadda aka sani wannan masallaci ne mai kima masallaci ne mai daraja a ka'ida wannan masallaci ya kamata ya zama cikin manyan jami'o'i da ake da su ba a ƙasar nan ba kawai ana iya cika baki kuma cika baki mai dalili a ce Afrika ma ga baki daya kasancewarsa wajen da aka kyankashe sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sa shekaru 40 da suka wuce saboda haka masallaci ne mai girma malaman da suka rike masallacin tun a tafsiri daga shi Malam Shu'aibu Adamu Allah ya kara masa lafiya Allah ya kara masa rayuwarsa albarka da marigayi mataimakin shugaba na kasa wato Sheikh Abubakar Ikra wanda shi ma yayi tafsirai na shekaru a wannan masallaci kamar yadda muka sani zuwa a gangaro marigayi Dr. Alhassan Sa'id Jos wanda shi ma yayi tafsiri na shekaru biyu a wannan masallaci zuwa malaminmu kuma shugaban majalisar malamai na kasa wato Sheikh Ali Abdullahi Talex gayi nan tare da mu to duka waɗannan manyan malamai Allah ya saka musu da alkhairi wanda suka rasu a cikin su Allah ya gafarta musu waɗanda suke da sauran rayuwa Allah ya ci gaba da rayuwar su albarka to wannan ba karamin aiki bane shi dai asali dama tafsirin alqur'ani mai girma aiki ne babba aiki ne mai girma shi yasa zamu ga a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ma ba kowa bane take jin an ambaci sunan sa a babin tafsiri in mutum ya duba zai ga akwai sahabban da in ya bude littafan tafsirai waɗanda suke kawo tafsiri da sanadi to da wuya kila ya ga sunan su wanda ke nuna maka wannan lamari ne babba abu ne da magabatan mu suke tsoron sa suke jinjina shi in kuma har ya kasance tilasi sun yi to ba sa daukar su a matsayin wani abu na safa-safa ko wani abu wanda yake mai sauki suna daukar su a matsayin al'amari mai girma hakan ka gangaro almajiran su sahabbai ta tabi'ai afwan su ma haka zaka rika jin ana fadin wasu su ne ke bantattu da aka san su da tafsiri in ka koma cikin sahabbai kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yake ambata mana a cikin muqaddimat safi usulit tafsir yake cewa waɗanda aka san su da tafsirin alqur'ani mai girma a cikin sahabban annabi sallallahu alayhi wasallam sunni al-khulafa'ul arba'a wato abubakar da umar da usman da ali waɗannan an san su a gaba gaba an ruwaito tafsirin alqur'ani daga gare su sannan tafsiri in ka tsallake waɗannan al-khulafa'ul arba'a din to sai ka koma makarantar ibnu abbas radiyallahu anhu wato makarantar ahlu makka kenan makarantar da al-imam sayyidina abdullah ibn abbas ya kafa ta takafu a garin makka haka in ka koma makarantar abdullah ibn mas'ud a kufa shi ma yana ɗaya daga cikin wanda ake ambatan sa a cikin ilimin tafsiri haka in ka gangara ka dawo garin madina irin su sayyiduna abdullah ibn umar akwai maganganu da aka ruwaito na tafsirin alqur'ani duk da ba su da yawa daga shi sayyiduna abdullah ibn umar kasancewar sa mutum ne da ya shagalta da karantar da sunna annabi sallallahu alaihi wasallam tsantsa da kuma istinbatin fiqh saboda tafsirin sa ba shi da yawa in ka gwada tafsirin sa da na waɗannan manya-manyan malaman guda biyu haka sauran sahabbai da ake ambata tafsirin su irin sayyidina ubay ibn ka'ab da makamantan su Allah madaukakin sarki ya ƙara yadda a gare su haka in ka gangaro tabi'ai waccan makaranta ta ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma ita ce Allah madaukakin sarki ya fitar da ita ta fitar da almajirai masu yawa zaka ji ana fadin irin su sayyidina sa'id ibn jubair rahmatullahi alayhi ana fadin su irin su qatada ibn li'amah as-sadusi da makamantan irin su kamar irin su ukyasha da irin su ga sunan da yawa irin su Abu Aliya Rufai'u ibn Mihran da makamantan su to waɗannan duka malamai ne da suka tsaya suka hidimta mu alqur'ani kuma ba su dauki fassara alqur'ani ko tafsirin alqur'ani a matsayin wani abu mai sauki ba sun girmama shi so daga abin tashin hankali ne abu mai girma ne a ce an gayyato ka a ce zaka fassara littafin Allah madaukakin sarki domin ka shiga cikin al-muwaqqi'una 'anillah ka shiga cikin waɗanda suke sa hannu a makofin Allah al-muwaqqi'una 'anillah suna da yawa to daga cikin su akwai mufassirin kitabihi akwai masu fassara littafin sa su fitar da hukunce-hukunce su yi ma mutane bayanin abinda littafin Allah subhanahu wata'ala ya kunsa wanda alqur'ani kundi ne wanda ya kunshi komai dusturu haqqin wa tashri'in wa tarbiyatin yabqa wa inzala hadha al-'alam al-fani hadha al-kitab ghadat ash-shirki wa 'ajaban shamsan tudhi'u walakin bayna 'umyani yutla 'ala maytin fi jawf maqbaratin wa laysa yahkumu fi hayyin bi diwani wani malami yana suffanta al-qur'ani yana cewa dusturu haqqin wa tashri'in wa tarbiyatin qur'ani kundi ne na gaskiya dukkan mutumin da ke neman gaskiya kamar yadda aka ruwaito daga cikin aqwal na magabata suna fadi an ruwaito hadisi marfu'i amma bai inganta ba a isnadin sa aka ce man qala bihi sadaqa duk mutumin da ya fada alqur'ani ya magana da alqur'ani to gaskiya zai fadi al-imam shafi'i yana suffanta alqur'ani yana cewa man ta'allama al-qur'ana qawiyat hujjatuhu duk mutumin da ya koyi alqur'ani to hujjar sa za ta yi karfi ba za a kada shi ba to alqur'ani kundi ne wanda akwai gaskiya ce ga baki ɗayan sa sannan kuma shine ake kafa dokoki da shi sannan kuma kundi ne na tarbiyya alqur'ani zai wanzu ya dawwama koda wannan duniyar mai karewa ta kare to wannan shine littafin Allah alqur'ani mai girma so daga kaga ashe ba abun wasa bane tafsirin sa abu ne mai girma kaman yadda nake kara jaddadawa kuma kaman yadda muka sani kamar sannan abinda nake son in jawo hankalin mu akai duka bayanai da malam yayi ni almajiri ne so daga za mu hadu mu tallafa ma juna mu karu juna mu dauki majalisin a matsayin majalisi ne na karar juna ya zama mun tsara ladubba da ake da su na koyo da koyarwa malami na da ladubban sa dalibai ma suna da ladubban su lokacin da aka zabo wani aka ce ya zo ya hau kujera ya karantar baya nufin da dai cewa ya fi dukkan mutane a'a shi dai Allah subhanahu wata'ala ya ba wannan matsayin a wannan lokacin shi ma yayi amfani da wannan damar da Allah madaukakin sarki ya bashi domin kila wannan ya zama sanadiyar kuɓutar shi a wajen Allah subhanahu wata'ala a ranar gobe alkiyama saboda haka da malamai da dalibai dukkanin su suna da ladubba da yayi wajibi a ce su tsare domin ingantar karatu da kuma samun fa'idojin da ake samu a cikin karatun abu na farko da nake son in jawo hankalinmu akai kuma in ƙara nana ta mana in mana nan nage abinda malaman mu suka sha ambata mana cewa ilimi ga baki ɗayan sa ana neman sa dan Allah ne domin ibada ne Al-Sheikh Bakar rahmatullahi alayhi yana cewa aslul usuli an ta'lama anna al-ilma ibadatu tushen tuwa su ga baki ɗaya ka sani cewa ni ma in sani ilimi ibada ne kamar yadda aka ruwaito daga al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahmatullahi alayhi yana cewa al-ilmu ibadatu sirri wa salatu al-qalbi ilimi shine ibada ta boye idan mutun ya tashi yana neman ilimi bauta ma Allah subhanahu wataala yake duk da wata kila ba a ga yi ruku'u ba ba a ga yi sujada ba da makamantan abubuwan da ake gane ibada da su to ilimi ibada sannan al-Imam Ahmad yace wa salatu al-qalbi sannan kuma shine sallar zuci lokacin da mutum yake neman ilimi to kaman sallah yake ma Allah subhanahu wataala to sharadin ku ibada shine niyya ingantacciya duk lokacin da ya kasance babu ingantacciyar niyya daga malami da kuma almajirai to shikenan ba za a samu gajiyar da ake samu ake so a samu ba ta ilimi shi yasa magabatan mu kamar yadda Ibn Rajab al-Hanbali yake faɗi a cikin littafin sa mai albarka bayanu fadli ilmi salafi ala ilmi al-khalaf yace daga cikin abin da magabata suka more mana da shi mu yan baya shine su ilimin su sun koya dan Allah shi yasa sai ka ga dan lokaci dan kadan Allah ya tara musu ilimi mai yawa sahabi na iya musulunta yazo gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya wata daya wata biyu wata uku annabi sama zai bashi latifi ya ce tafi garin su ya zama limami ya zama mai karantarwa ya zama mai bada fatawa wata uku na tabbata a wannan zamanin namu zai wuya a ce ga wani watan shi uku yayi ya fara koyan baki misali ya iya hada baki ya fara tattashiya ya zo ya fara karatun zuku har a ce ya sauka sannan kuma ya zo ya fara littafan furu'a ya fara littafan lugha yadda dai ake ginuwa ake samun karatu a irin tsari na kasan mu zai wuya a ce cikin watanni uku mutum ya iya haka to sahabban annabi sallama Allah madaukakin sarki ya huwace musu wannan kuma Allah madaukakin sarki fa'alima ma fi qulubihim Allah ya san abin da ke cikin zuciyarsu shi yasa ya ba su wannan damar da mu ba mu same ta ba to mu kyautata niyyar mu yan uwa kyautata niyyar nan abu ne mai wahala shi mutun ya tajaddadawa babban malami al-Imam Sufyan ibn Sa'id al-Thawri dai daga cikin tabi'ai kanana atba'u tabi'ina kanana yayi kuka a game da haka yake cewa ma'alatu shay'an ashadda alayya min niyyati shi wallahi babu abinda nayi wahala warkar da matsalar sa fiye da niyyata yace sai na fara aiki ina jin kamar na ci nasara dan Allah nake yi sai shedan sai yazo min ta wata fuska sai ya rika cewa ai Sufyanu ba dan Allah kake yi ba yace haka ne ta wahala haka nake ta wahala har lokacin da yake maganar ba wai ya kubuta daga wannan bane to mu yi kokarin kyautata niyyar mu wa ba umiru illa li ya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din qul illaha a'budu mukhlisan lahu dini wannan shar'i ne sannan abu na biyu yan uwa wannan ladabi ne da kowa ya kamata ya musharaka da malami da kuma almajiri mai saurari abu na biyu shine kamar yadda aka fara tunatar da mu halartar karatu halartar majalisin ilimi na da tasiri zuwa da wuri babban abu ne sannan kuma ka dore kana zuwa kullun ka zo kada ya zama ka fara zuwa sai ka bar zuwa wannan yana ɗaya daga cikin abin da ke haifar matsaliban ilimi da matsala ya kasance yau mutum ya fara zuwa makaranta gobe kuma ya daina zuwa to mu yi kokari mu tsara wannan sannan kuma mu zama muna da husnu al-istima kyakkyawan saurari shi yasa ake son lokacin da ka zo majalisin ilimi alal aqalli ka bada abu uku ga malaminka ka bashi zuciyarka ka bashi ganinka ka bashi jinka inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana عنه مسؤولا ولقد ذرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام وهم أضل أولئك هم الغافلون ولننسون آلات الإدراك na'urori da Allah ta'ala ya sanya su a jikinmu ne amfani da su mu ci gajiya su domin samun ilimi zuciya ita ce ma'ajiya da Allah subhanahu wata'ala ya sanya inda mutum zai aje ilimi ala qalbika litakuna min al-munziri wannan zuciyar nan ne Allah ya sanya shi ya zama memory da mutum zai aje ilimi da fahimta da hadda kuma zuciyar dan adam tana da bambanci da memory da dan adam yake yi yana da terabyte ko yana da megabyte ko yana da gasunan dai byte byte hawa hawa to zuciyar dan adam ba wanda zai ce tana da iyaka iyaka in ta gaji ana buƙatar ka bata ta huta in ta huta zaka iya zuwa mata kuma duk abin da kake so ba ta da iyaka iyakar ta lokacin da Allah madaukakin sarki ya kawo ƙarshen rayuwarka ya tsaida aikin ta to iyakar ta ce to wannan yana da tasiri ya ku ɗan uwa sannan bayan haka mu zama muna da kyakkyawar fahimta ba a samun kyakkyawar fahimta sai an yi kyakkyawan saurare lokacin da muka ba da kanmu da waɗannan abubuwan guda uku a lokacin da ake mana karatu sai zama karatun ya mana tasiri mun fahimta sannan kyakkyawar tambaya an fara dora mu akan hanya kamar yadda malai ya ambata mana zai fi kyau a ce mu zama muna rubuta tambayoyi a cikin karatun da muka ji babu laifi idan mutum yana da wata tambaya ta mas'ala ta addini wacce za ta fa'idance shi ko ta fa'idanci ɗan uwansa musulmai babu laifi ya rubuta kuma da izinin Allah in ana da ilimin wannan amsar ko tambayar tasa sai a bashi amsar tambayar da yayi sannan ko bayan haka ɗan uwa kyakkyawan zama a majalisin ilimi da taruwa a dunkula a waje daya kada mutum ya zo makaranta ya koma can baya ya zauna ya shigo cikin al'umma ya zauna tare da su akwai alkhairi hadisi sahihi wata rana annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafiya da sahabbansa sai aka ci zango sai kowannen su ya kama waje wance ya koma can ya zauna wance ya koma can annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku zo ku haɗu waje daya shedan babu abin da yake nufi da wannan rarraba kun da yi a zahiri face sai ya rarraba ku a cikin zuciyarku lokacin da ka rabu ka koma can wance ya koma can to sai ya zama zuciyoyin mu sun yi nisa da juna sai zan ba za mu kaunaci junan mu ba akwai tasiri wajen haduwa a waje daya a zauna domin suwar karatu sannan ko mutun ya zauna gwaggudan inda majalisi ya kai wannan ladabi ne babba daga cikin majalisul ilmi an yajlisa haythu intaha bihi al majlis mutun ya zauna gwaggudan inda jama'a suka kai in an taho ana tahowa in baya ka samu sai ka zauna a baya wannan yana da tasiri ɗan uwa sannan manhajin da zamu bi insha Allah abu na farko ne malai ya gabatar muna fatan ya zama ka fara tafsiri tunda yanayin lokacin sallar al'asr ya zama daga tahowar mu da halartar mu ya zama mu fara tafsiri karfe 4 da rabi insha Allah sannan kuma ka'ida ita ce da izinin Allah ba za mu tsallake ta ba samun ka tafsiri na minti 50 cif in muka yi minti 50 cif masu kula da lokaci da masu dauka za su nuna mana cewa mun cinye minti 50 din mu sai a bada dama a karanta waɗannan tambayoyi in an same su waɗanda aka rubuta a cikin minti 10 ko kuma minti 5 sai a tafi idan akwai masu sawa da jama'a domin su yada musu ko a gidan radio ko a social media suna son a dan ban musu lokaci haka ko minti 5 ragowa sai ya zama kila gabaki daya abinda zamu rika yi muna fatan kan mu ci minti 55 mu tashi da izinin Allah ba tare da an takura ma juna duka gabaki daya ba sannan abu na biyu a ƙarƙashin tsarin karatun mu zan yi rika yin kokari in takaita bayanin da malamai suka yi mana didda ayi hakuri ba zan takaita da tafsiri kwara daya bane na saba da wannan manhajin shekaru kuma ina jin dadin sa kuma waɗanda na saba yi mawa ba su taɓa yi min kuka game da wannan manhajin ba ko a ce a canza shi sannan ko manhaji ne da magabatan mu da yawa suna bin sa a ɗibo can a ɗibo can a ɗibo can sai a rairaye sai a bamu ba za mu ce mun dauko magana al-Imam at-Tabari yadda ya kawo ta gabaki dai in shafi ɗaya ka sai mun kawo ba amma za mu kalli maksudin sakon da ayat take isarwa a cikin maganar sa shi mu ambata ba tare da mun ambaci sabanin da kila ya kakkawo na malamai ba sai in ya zama tilas in shi al-Imam al-Tabari ya nuna mana muhimmancin wannan sabanin to sai mu tafi akai sai mu dan kawo shi ma a takeice sai kuma mu rinjayar da abinda malaman mu suka rinjaya haka in muka dauki tafsirin al-Imam Ibn Kathir muka kawo maganar sa ba dole sai mun ambaci maganar sa duka ba haka in malaman mu mu'ashirai ne irin su al-Imam Ibn Ashur a cikin tafsirin sa at-Tahrir wa at-Tanwir ko kuma al-Ustaz Dr. Wahbat az-Zuhairi a cikin tafsirin sa at-Tafsir al-Munir ko kuma al-Ustaz Dr. Abdul Qadir Shaybatul Hamd a cikin tafsirin sa Tajrid at-Ta'wil da makamantan waɗannan irin su al-Sheikh Sa'di da malamin mu al-Sheikh Abubakar Mahmud Gumi a cikin tafsirin sa Raddul Adhan ila ma'ani al-Qur'an da ta'liqin da dan uwa Malam Abubakar Bani ya masa duka gabaki daya zamu rika takaitowa sai mu ambata insha Allah ta'ala ba za mu tafi abin nan ba sannan ba za mu ba sabani da ake da shi na lugha muhimmanci ba ko kuma wasu qawaid na nahwu ba za mu ba shi muhimmanci ba babu lafi za mu kawo ikhtilafi na qira'a in akwai a takeice kamar yadda malai yake kawo wa mana tarbiyya a cikin tafsirin Sharadul Adhani ila ma'ani al-Qur'an da kuma shar'i ya kasance wannan sabanin kila yana hukunta bambancin fassara in baya hukunta bambancin fassara to za mu kau da kai insha Allah ba za mu ambace shi ba da izinin Allah sannan bayan haka kamar yadda muka ambata mun fi son a ce a rubuta tambaya fiye da a faɗi a baki domin wannan yakan takaita lokaci kuma ya bada dama in tabbai tana buƙatar sai an mata bincike sai a yi mata bincike zan buga muku misali akwai tambayar da aka min ina jin shi bara akan wata mas'ala sabuwa wanda sai da nabi ma bayan littafai da na dudduba sai da na tattauna da malamai da yawa akan ta sannan na bada amsa ina jin an min tambayar da sai da ne wajen sati ɗaya sannan na iya zuwa na bada amsa saboda mas'ala ce nazila bahun ba ku labarin ta a takeice a matsayin misali wai wani gidan gona ne a nan wani gari nan kusa-kusa shi ya kasance akwai akuya sai ta mutu sai ta ba yaya to a cikin gidan gona akwai wata mata ita kuma ta haihu to sai ta ɗauki wannan ƴaƴan awakan dama bata daɗe da ita bata daɗe da haihuwa ba akuyar ita ma wanda ta mutu bata daɗe da haihuwa ba sai kawai ta ɗauki waɗannan ƴaƴan tun awakan sai ta riƙa shayar da su nonanta ɗanta ya zo ya sha su kuma su zo su uku ƴaƴan awakai kyalkyalla kaduwa sai su zo su tsotsa su sha to me hukuncin waɗannan ƴaƴa to kage irin wannan mas'alar an yi ta duk da rubuto ta akai sannan kuma wanda ya rubuto ta ya sake kira na a waya da ya ji shiru cewa ba a bashi amsa ba to sai da aka bi takatsantsan sannan aka iya bada amsa misali kawai na buga mana na fa'idar rubuta tambaya yana bada dama a je a yi bincike a zo sai a bada amsa da ta dace insha Allah ta'ala muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu ya mana jagoranci ya yi albarka a cikin rayuwarmu da izinin Allah yau ba za mu fara tafsiri ba shi Allah madaukakin sarki ya kai mu gobe shi mu dora mu fara insha Allah kamar yadda malai ya ce an tsaya a bara a aya ta 82 aka kammala tafsirin ta insha Allah za a dora daga aya ta 83 wa idh akhadna ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وند آية تشيد تقنش وصو مواثيق بدا تقوش دا الله سبحانه وتعالى يرقى دا أن أدم قباتي لباب نو إسرائيل كويبا كما يد ذا مغني إن شاء الله سنن آرما دا زيرك أجامنا بكي شيني آرما شيب ويه سليمان الله مدوك تنسكي تيمكيش آرما نيغا شينا ناسن كمفارجي Allah madaukakin sarki ya kara masa albarka ya kuma kara masa shan alqur'ani da mu gabaki daya wannan shine nake ganin in an yadda zan mai da magana zuwa abun magana zuwa ga malam shi ya zama shi gobe insha Allah sai mu fara karatu da izinin Allah
to alhamdulillah rabbil alamin
malam muna maka addu'a Allah ya saka maka alkhairi kuma ya maka jagora da kai da alaran manka alaran masiba wahi Suleiman alaramma kuma dan alaramma baban sa sunan sa Suleimanu alaramma da haka ma aka san shi kuma irin alaramman nada na asalin wanda suka tsaya suka gurzu suka gogu an gane ko suka haddace alqur'anin a irin tsari irin nada na allo sannan kuma suka dau alkalami irin nada da ake fekewa da aska ko reza a jika tawada a cikin kuttu a rika tsomowa ana rubutu suka kuma rubuta shi tun daga farko har karshe sannan kuma yana cikin miza na shi baban wannan yaro a matsayin shi na alaramma didda na ce nada to da din duba da shekaru ne masu zurfi ya rasu ya koma ga Allah muna masa fatan aljanna ta firdausi ta zama saukin sa to Allah ya azurta shi da ilimi na tajawidi da ka'idar karanta alqur'ani duk da cewa da salo irin na wancan yanayin da na ga muku ya koyi qur'ani aboki ne kuma amini ne na alaramma malam sa'id shugaban wacan katafariyar makaranta ta haddar alqur'ani ta funtuwa kuma babban liman masallacin mun ahlus sunna nanan Zaria Road a garin Huntuwa aminin baban alramman nan dake tare da mu ne watakila bazan yi karan bani ba ina a ribakin ku na ci muku albasa akan waccan tambayar da malam ya buga mana misali da ita in na roki malam watakila za ku so in ce dan gutsura mana mana amsar da ya bayar ko ko a bari to malam muna roƙon wannan alfarman da Allah mai amsar ta zama haka ko da dai a takaice mu ji matsayin waɗannan ƴaƴan awaki da suka sha nonon mutumiya
to
ma yanka mu ci ko da
to malamai da yawa sun tafi akan cewa za a ci hujjar da suka bada suka ce na farko zai wuya a ce dama sun rayu da wannan nuna kawai shi kadai ya zama shi suka rayu da shi ka'ida ta malamai ko ita ce abinda ke maida dabba ta zama najasa wato a can tsari na jallala dabbar da ke cin mushi shine kasance galibin abinda take ci na najasan ne ya zama kashi 90 kila da wani abu ya kasance najasan ne shine ke maida ita ta zama ba za a ci ta ba kamar yadda yazo a cikin hadisai a cikin sunan kama akwai a cikin as-sunan Abi Dawud da makamantansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hada cin al-jallala wato dabba da take cin najasa to sai suka ce wannan kenan sannan na biyu shine aiki na waɗannan awakan ƴaƴan awakan su girma a yaye su to yaye sun da aka yi shi ma ya ba da dama cewa za su kasa yadda wancan nonon da suka sha na waccan ƴar adam din wato mata wadda haramun ne cin naman dan adam kamar yadda aka sani haka kuma ba za a sha nonon mace ba shi dai idan shayar da yaron take yi har ya kasance ma shi wannan nonon yakan haramta aure a tsakanin wanda ya sha nonon ta in ya sha ya koshi a kuma lokacin da yake bukata kamar yadda malaman fiqhu suke bayani akai to wannan dai a takaice kenan hujja abinda malamai suka tafi akai kenan duk da akwai malaman da suke ganin cewa waɗannan dabbobin sun haramta amma maganar su ba ta da ƙarfi tana da rauni sosai lura da waɗancan hujjojin da waɗannan malamai suka bada akan ka'ida ta dabba da ake ce mata jallala wallahu alam
jama'a ai alhamdulillah ko na san an dan fitar da mu cikin duhu kuma kowa zai koma da haske akan wannan mas'alar kai ma kila da zaka cin karo da ita can sai ka zama malamin can wurin sai ka ba su amsa ka wakilci malam kuma ma kila wani abin da za a kara da shi mai kama da kila shubuhar da ta sa har ma aka tattake wuri ganin sun sha nonon dan adam
wanda kuma shi asali shi ne dan adam din ai ba najasa bane ba kaga tunda ma ba najasa bane ya halalta asha halas ne dama shi kaga insha Allah wannan amsar in Allah ya so shine alqaulur rajih kamar da mallan rajaha Allah ya saka da alkhairi to ban sani ba to alhamdulillah to honorable Yakubu Soja ko mallan Yakubu Soja abinnan jami'in tsaro ko mai ba gwamna na jihar Kaduna shawara akan harkokin tsaro ya aiko yanzu cewa ya dauki alƙawarin daukan nauyin wannan karatun za a sa a Queen FM insha Allah muna fata Allah ya saka mai da alkhairi kuma mai kokari ne ya saba ba wannan ne na farko ba ya saba yakan yi haka a lokuta da suka gabata amma tabbas mun yi farin ciki ya zama daga nan masallacin wanda yake shine harkutan masallatan mu kab na juma'a kamar da mallam ya faɗa da kun ga inda bishiyoyin can suke shine asalin masallacin farkon izala dan izala ya rasa inda zai salla juma'a nan gare inda ya ga da dan sauki sauki limamin sai a taru a can in ba ya sa'a ba sai su sanar ce kai nan ba masallacin izala bane juma'a mai zuwa mun rasa inda zamu har wayo ban manta da wata juma'a da muka yi a masallacin barewa ba suka ga an yi wani ambaliya masallacin ya cika to dama suna da rade-raden cewa ƴan izala fa na zuwa nan suna sallah tunda masallaci ne na makaranta ba yi tsammanin akwai wata dariƙa mai zafi a ciki ba wannan sallar juma'a da ni aka yi ta bayan an gama sallar limamin ya riƙe lasifika ya ce nan fa ba masallacin ƴan izala ba ne daga nan ya sake fasa mu muka rasa kuma na wani lokaci a tabarikin soja an kawo wani ɗan izala a matsayin limamin sojoji shi ma ana nan tenor aiki ta soja ta abin nan ta kare aka ɗauke shi aka wani wajen sai aka kawo ɗan ɗariƙa shi ma nan gaba ɗaya aka sake tarotsa taronmu Allah ya ji kan Alhaji Haruna Danja dina kallon mai ke gudana sai ya kira shugabanninmu shugaba Ahmadu Gellesu shugaba Malam Hudu Cikaji da sauran dai manyan jigogin izala na lokacin ya zauna da su ya ce wai in an yi juma'a a wannan masallacin na kofar gidana ba ta yi ba ne malamai suka ce a ta yi mana kwarai daga kigi masallaci ne ginanne rufaffe kuma dama ana ta karatu ana sallah kamsu salawat a ciki ya ce to a zo a yi ni na zama kariya gare ku insha Allah in ga wanda zai taba dan izala a nan garin daga lokacin aka fara juma'a a wannan masallaci Allah ya taimaki manyan limaman mu mallan ya faɗi mallan Shu'aibu Adamu wannan dattijo Allah ya ƙara mu rayuwar shi albarka ya tsayu gayar tsayawa da karantarwa a wannan wuri iya kariyawarsa abinda zai baka sha'awa shine har yanzu yana wannan karantarwar a nan masallacin bayan sallar isha haka ne ko to kaji ma aka ce ko shekaran jiya akwai ranakun da dama an san wannan ranakun sa ne yana ba da kokari ko mutum uku ya zo ya tsaya gabansa sai ya yi karatun ya rage naka in ka za ka zo kaji in ma ba za ka ji ba shi dai ya sauke nauyinsa Allah ya kara musu albarka to ina ganin alhamdulillahi mun dai ji ɗanɗano kuma ina fata wannan ɗanɗanon zai sa mana shauki da kwadaitarwa musamman tsara lokaci musamman kuma jeren giya tartib kar ka zo yau kuma gobe ka dauke kafa in ma abin da yafi karfinka ba ya zama duk takdin da mallan zai faɗa in so samu ne ya faɗa a gabanka kar ka ji an ce za a sa a radio kuma ka ce to amma ban zo ma na ji a radio wallahi wanda ya ji a radio ko kaɗan bai kamar wanda ya gani ba in kun ji an ce sahabbai daga cikin sharuɗan zamowa sahabi sai ka yi ido bi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wanda ya ji san ba zai taba zama daidai da wanda ya ji ya gani ba don haka ya zama lallai ka gani ai kun san sharuɗan zamowa sahabi ko sai wanda ya gamu da manzon Allah ma'ana ya haɗu da shi ya yi imani da manzon Allah sannan kuma ya mutu yana musulmi ko da tsakiyar rayuwarsa an samu ridda tsautsa ya dan ratsa ya dan sake layi amma dai da ƙarshe ya dawo ya mutu yana musulmi sahabi ne saboda haka kai kokari a yi da kai ka ce ko labari aka tashi ana fira sai ka ce a gabana akai a gabana kaga wanda ba a gaban shi ba dole shiru yanzu kai ya san ka fi shi karfin bayani saboda haka ina ƙara kwadaitar da mu akan zuwa da wuri sannan kuma dogewa akan zuwan kun ga shi malam bai da uzurin da kullun shi fa sai ya zo kuma ga shi ne zai karantar da mu amma shi yanzu zai ba ku yazo wata ran yace ai ba zan zo koko kawai wata ran ku tare ba shi sai yace kai na gaji ne kullun naga ba zan zo ba kuna zamanin malam zai haka wallahi sai dai abin ne fa karfin sa to idan shi da zai ba mu abin da za mu sha ya tsare lokaci kaga mu ya kamata mu fishi dagewa dan mu karfa guwa sa wajen tsare lokaci sannan malam ya mata mana wata kalma yace kyakkyawan saurare kyakkyawan saurare ma'ana ka bada kulawar ka ya fadi mana abubuwa uku kar mu manta da su zuciya ido kunne su suke haifar da insha Allahu kyakkyawan saurare wanda kuma shi kuma zai haifar da kyakkyawar fahimta rannan mala ya buga wani misali na tsammanin zai sake buga misalin yace idan baka kyakkyawar fahimta ba sanadiyar rashin kyakkyawan saurare kila ma tambaya aka yi wa malam ya ansa amsarsa sai ta ce susa ba ta karya alwala susa ko susa ba ta karya alwala kai kuma sai ka je mara labari ashe ka ji a karkace sai ka ce malam ya ce tusa ba ta karya alwala an rikito ko ba a rikito ba to kai ne ka rikito abinda ya rikito da kai kuma rashin ba da hankalinka lokacin da malam ke bayani Allah dai ya taimake mu ya sa mun fara a sa'a ya sa muna cikin ƴattattun bayinsa a wannan wata mai daraja to alheran da Allah ya alƙawarin zai ba bayinsa Allah ka azurta mu da su da falalaka da jin ƙayinka da rahamarka wakilan masallaci ban san ko akwai nan dai muna tare da iyayenmu shugabanni dai ga shi sakataren masallacin gaba ɗaya ƴan mazan jiya Malam Idris an buga an bakku da kakakin masallaci Malam Aliyu Lamido sannan kuma muna tare da mataimakin shugaban kungiyar jama'atu izalatu bil maqamati sunna na karamu kuma Zaria Alhaji Yunus B Tahir tun daga didin jikun ya tattako ya zo musamman dan wannan alkhairi sannan gaba da shi akwai sakatare na kwamitin da'awa na kungiyar jama'atu izalatul bid'a wa qamatus sunna na jihar Kaduna baki daya Malam Sufyanu Kargi Malam Sufyanu barka da zuwa akwai manyan dattawa da yake ni ba mahaddaci ne sosai ba ga su can kila an Aliyu Lami daya zo ya karasa bayanin ne hada da nashi naji na cewa akwai wani roko
ai sai mana malam na kowa ya zama wakilin sanar da al'umma
malam su ji kuma tunda ni sun ji daga gare ni sun ji daga gare ka a matsayin kana kankakin
masallaci to alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kamar yanda malam ya magana da Allah waɗanda suka zo su zamanto masu suna ba ga sauran waɗanda ba su zo cewa gobe za a fara wannan an fara yau amma gobe za a ci gaba da wannan tafsiri a wannan masallaci kuma insha Allah kullum 4:30 daidai za a fara kuma minti 50 za a yi kamar yadda malam ya mana bayanin wannan don haka don Allah muna fatan gobe a sana'a sauran masallatai na musu salawatu da sauran juma'a mun yi amma za mu ƙara in Allah ya so wassalatu wassalamu alaikum
to ban san ko akwai wani mai wata ƴar kalma ɗaya ko biyu ba in babu sanar na matsayin ku na jami'an tsaro ku to jami'an tsaron mu za su dan cewa
assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh da Allah sanarwa da zami ko in ce dokoki da tsari da ya kamata a ce kowa ya kiyaye shi ne a sa'ilin da malam yake yin tafsiri ba ma so mu ga wai kowa anan ya aje ta da ciwon zai rekore sannan kuma da Allah mutane su dinga kiyaye in za su shigo su sa waya su a salen ko su kashe assalamu alaikum wa rahmatullah
wannan ka'idoji ne na tsaro kila an san hikima da ta haka duk da dai muna ganin alhamdulillah muna samun ci gaba akan natsuwa da kuma su al'amuran tsaron a wannan kasa tamu amma duk da haka dai an ce kula da kaya fi bancigiya muna fata za a ba su haɗin kai Allah ta'ala ya kara kare mu baki daya tsare mai tsare addinin mai tsare zukatan mai tsare mu ya tsare iyalan mu da abin da ya mallaka mana na dukiya da falalarsa da jin kansa kuma muna fata ayi ta amfani da wannan lokacin wajen ci gaba da yi wa kawunan mu addu'a da yi wa kasar mu addu'a masu nufin kasan nan da alkhairi ko mun san su ko mun san su ba muna kama tashar su ko ba ma kamawa addinin mu daya da su ko ma ba addinin mu daya ba tunda dai kasar tarayya ce kuma ta dauro su din suna nufin alhaji ga kasar Allah ya taimaka mana baki daya da mu da su wadanda kuma suke akasin haka in masu shiriwa ne Allah ya shiryar da su su huta da sharrin kawunan su mu ma mu huta da sharrorin su idan kuma ba masu shiriwa bane to Allah kai ka ba su wannan dama kake da iko akan kwace ta daga gare su Allah ka kwace ta daga gare su don musibin kasan nan na san duk mai hankali da tunani baya jin dadi baya ainihin wato samun natsuwa dan abu ba sai ya zo kanka ba tabbas abin nan kana gani ko kana ji yana samun makwabtanka abin tashin hankali mutum bai san hawa ba bai san sauka ba yana kauyen su ko garin su dare daya a zo a ritsa da su a banka ma garin wuta da dukiyoyin su da kowa kuma a bisa ana karkashewa abin da yake faruwa karamu kuma binnin gwari kowa ya sani abin da yake faruwa jihar Zamfara kowa ya sani wannan abu babu dadi babu ainihin sha'awa ko kadan amma idan mutum ya zama sauro ma yafi shi yanci Allah ya sauka irin abin da yake faruwa har a jihar Taraba wanda hukumomin gudanarwa na jihar Taraba da na jihar Benue da iri-irin su suka daure makarya gindi kawai suka tsani waɗanda ba sa so su rayu a duniyar Allah su shaki iskar Allah ba sa son su ba su suka halice su ba amma sun hada kai Allah kuma sarkin hakuri sarkin talala ya zura masa ido ya san dai ko bare da ko bijima za su zo akwai abin da ya tanada musu amma dai mu da muke raye tabbas hankalin mu na tashi muna dugunzuma a afkawa mutum ba kakkamtawa kawai a kin jini na fili binwa saboda daure makarya gindi doka ma akai wanda kawai ta fuskanci wata kabila kuma kabilan nan yar kasa ce ba ma yar kasa ba ta mata karawa kyakkyawa a kasan nan kabilar Fulani kabilar Fulani su suka karanta da addinin musulunci da gaskiya a kasan nan mazala suka samu daga baya suka aje ilimin suka koma suka tasa dabbobi sai ilimin ya kuce sai kaskanci ya zo ya same su amma dai dole da haka kuma ka tausaya musu halin da suke ciki kuma baya halasta har a constitution din kasa ayi doka azzalimar doka irin wadda gwamnatin Benue ta yi na tsanar wannan kabila kwanta da kwarkwata ta wai amma haramta mata mururi a wannan jiha wannan constitution bai yadda wannan ba amma mursisi kamar tarko aka kafa shugaban kasa ya ce tak a ce oh dama yana kare dangin shi Fulani to ya ma daure yayi ta maza ya hade bai ce tak din ba amma duk da haka yayin da suka ce shugaban kasa yana kare kabilar Fulani saboda shi ma ba Fulani ne wannan wani irin kin Allah ne wannan wani irin rashin sanin zamantakewa ne to kun dai san abubuwan da suke faruwa addu'ar mu da ikhlasin mu da tuban mu da nadamar mu da istighfarin mu za su taimaka Allah ya anshi addu'o'in mu ai maganin wayannan azzalimai Allah ta'ala ya magance mana irin su kuma na roƙon Allah ta'ala ya maida kowa masaukin sa lami lafiya cikin nasara da kuma riba ta wannan haduwa tamu Allah ya tsare mana imanin mu kowa ya ma annabi salati sallallahu alaihi wasallam sannan kuma ai kafaratul majlisi kowa ya kakkaba rigar sa gaba Allah ya kai mu gidajen mu lafiya Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid ubarik ala Muhammadin wa ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik